Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yau 15 ga watan Satumbar shekarar 2019 sunana Mahmud Lalo. Ma'aikatar cikin gidan Saudiya ta ce an shawo kan wata wuta da ta tashi da safiyar jiya Asabar a matattun man fetur din kasar da ake kira Aramco wanda ke garin Abu Qaiq a gabashin Saudiya sai dai babu wanda ya rasa ransa sanadiyar tashin wutar wani kakakin mayakan Houthi a Yemen ya ce su suka kai hari da jirgi mara matuki sai dai babu cikakken bayani kan ko harin daga kasar ta Yemen aka kai shi
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية
gidan talabijin din kasar ta Saudiya kenan yake sanar da cewa an shawo kan wutar da ta tashi a matatun man kafofin yada labaran kasar sun rawaito cewa an kai harin ne da misalin karfe 4 na safe jiya Asabar a gogon yankin kakakin mayakan na Houthi kanar Yahyi Sari ya ce jirage mara matuka 10 suka harba akan kamfanin matatun man na Saudiya To halin da yake ciki sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi Iran da jagorantar kai waɗannan harare a kasar ta Saudiya lamarin da ya sa adadin man da take fitarwa a rana ya ragu matuƙa sai dai Pompeo ya tsame hannun Yemen a harin yana mai cewa kuma Tehran ne ke da alaki duk da cewa mayakan na Houthi sun dauki alakin kai harin sakataren harkokin wajen na Amurka ya shiga shafinsa na Twitter ya wallafa cewa babu shaidar da za ta nuna cewa harare daga Yemen suke Pompeo ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su fito fili su Allah wade da wannan danyen aiki da Iran ta yi. Kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta OIC ta zata gudanar da wani taron gaggawa a yau Lahadi domin tattaunawa kan shirin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na haɗe wasu yankunan yammacin kogin Jordan da yankunan Isra'ila. A ranar Laraba kungiyar ta wallafa a shafin Twitter cewa mambobin kungiyar 57 za su gudanar da taron wanda Saudiya ta kira a birnin Jidda. A jiya Asabar ministan harkokin wajen Turkiya ya ce kungiyar ta OIC za ta tattauna kan aniyar Prime Minister Netanyahu ta haɗe tsaunukan Jordan da wasu yankunan 'yan kama wuri zauna a yammacin kogin Jordan da yankunan Yahudawa. Tuni dai kungiyar neman 'yancin Falasina ta PLO ta mai da martani cewa haɗa yankunan da Isra'ila ke so ta yi zai toshe duk wata kafara yunkurin sasanta rikicin da ke tsakanin su da Yahudawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rotani daga Zimbabwe na cewa mutane kadilin ne suka halarci wajen taron bankwana da gawar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe wanda aka yi a filin wasanni a Harare. Bayanai sun yi nuni da cewa kashi ɗaya cikin uku na filin wasa masu halartar taron suka cika. Filin da ke ɗaukar mutum 60,000. Shaidu sun bayyana cewa taron bai yi armashi ba ko kaɗan idan aka kwatanta da ɗumbin mutanen da suka cika filin wasan Makil a lokacin da za a rantsar da mutumin da ya yi amfani da dakarun ƙasar ya tilastawa Mugabe murabus daga mukaminsa a shekaru biyu da suka gabata. Hafi Marufu ɗan ƙasar ta Zimbabwe ne ya kuma faɗi dalilin da ya sa ya ƙi zuwa taron bankwanan da gawar ta tsohon shugaban ƙasar.
Doing something else or sometimes even relaxing my family.
Yace na gwammace na je na yi wani abu kamar na zauna a gida na huta cikin iyali na maimakon zuwa wannan taro. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce an kashe dan Osama bin Laden mutumin da ya kafa kungiyar Al-Qaeda a wani sabon yaki da ta'addanci da Amurka ta kai a yankunan Afghanistan da Pakistan. Wata sanarwa da ta fitar ta yi nuni da cewa kisan Hamza bin Laden ba wai za ta tauye wa kungiyar samun jagora da mutumin da suke gani na da alaka da babansa ne kadai ba, har ma da hana kungiyar gudanar da wasu aikace-aikacenta. A yan watannin baya, wasu kafofin yada labarai sun ruwaito cewa an kashe Hamza Bin Laden shekaru biyu da suka gabata, amma gwamnatin shugaba Trump bata tabbatar ba sai a jiya Asabar. Ana tunanin ya mutu yana da shekarun da suka haura 30. Kasar Pakistan ta ce an kashe mace sojoji hudu sannan an jikkata wani na biyar a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga yankin Afghanistan suka bude wuta a wasu wurare biyu. Daya daga cikin harin, wanda shi ya fi muni, ya auku ne a gundumar da ake kira Dir, inda dakarun kasar na Pakistan suke wani aikin gina katanga. Sannan wata kafar yada labaran kasar ta Pakistan ta rawaito cewa wasu tsagero sun kashe wani soja na daban yayin da suke aikin sintiri a ranar Juma'a a arewacin gundumar Waziristan.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Wa sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Kiran da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na sura da mai hikaya zan gabatar. Me masu ruwa da zakiki cewa ne bayan tabbatar da shugaba Buhari nasara da kotun karar zabe ta yi, PDP ta ce ba makawa za ta daukaka kara. Zaben fuddugo ne APC na kananan hukumomi a Niger ya yi sanadiyar asarar rayuka. Mi zafi ne. Waɗannan da babin ra'ayi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah.
Surely we appeal the decision. There's a lot wrong with the judgment. Plenty.
Ba makawa za mu daukaka kara zuwa kotun koli don akwai abubuwa da dama da bamu amince da su a hukuncin da aka gabatar ba. Inji ɗaya daga lauyoyin PDP Mike Ezekwemi bayan korar karar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 da PDP da dan takarar Atiku Abubakar suka shigar. Duk alkalan kotun karar zaben guda biyar karkashin jagorancin Justice Muhammad Garba sun kawo jojinsu na korar karar, ciki har da ture batun kalubalantar ta shugaba Buhari kan sayyancin takardarsa ta kammala makaranta da ya gabatar lokacin tsayawa takara. Lawyer Ezekwemi ya ce tamkar yadda mutuwa take dahir, hakanan niyyarsu ta daukaka karar. Tsohon shugaban hukumar EFCC Nuri Bado shi wakilci shugaba Buhari a zaman kotun.
Ba abinda ba a taba ba, alkalan nan sun yi aiki tsakani da Allah. Ba wani daya a cikin su guda biyar duka wanda ya fita ya ce yana da wani ra'ayi daban wanda abinda suka tsaya. Ban yi tsammani duk wanda yake bin harkar shari'a a Najeriya da ya ji wannan hukunci ya sa akan cewa an yi aiki kwarai tsakani da Allah. Suna da haƙƙi, suna da dama su je Supreme Court. Dama abinda ake yi kenan. Yawanci idan an je kotu ana ba mutum dama a sake dubawa kuma. Kamar yadda suka fara zuwa tribunal din, mun je mun ansa, muna tsaye kuma a shirye idan an ce za a je appeal a Supreme Court, da dan Allah za mu je. Mun san kuma da dan Ubangiji da taimakon Ubangiji abinda mutane suke so shine abinda zai tabbata da yardan Allah. Mutane sun zabi President Muhammadu Buhari sababbin mutane ne, kuma ba wani maguɗi, ba wani rikici, gaskiya ne aka yi. Idan kuma haka ne, Allah na gani, Allah zai tabbata an yi gaskiya. Abinda mutane suke so shine zai tabbata.
Wani wato banda haka kai lawyer ne a matsayinka na wanda ya karanta wannan bangaren, lokacin da kake zaune a kotun nan kana sauraron yadda ake gabatar da wannan hukuncin, menene faɗo ma rai cewa Najeriya tana da alkalai masu gaskiya ko kuma akwai buƙatar wani gyara?
Wallahi gaskiya na zama kamar da za a ce proud. Na ji daɗi musamman da shi alkali na gaban ɗin wanda yake chairman na tribunal na faral ɗin, Justice Garba, yadda ya faɗa ya bi ɗaya ba abu ɗaya wanda ya bari, ya ba da hujjoji, ya jima ko wanda kowaye abinda ya yi magana a wannan kotu, ko abinda wani wanda ya zo ya ba da shaida, ba wani wanda bai sake dubawa ba a wannan hukuncin da ya yi ɗin. Da kaji ka sa akan cewa mutane masu hikima ne, mutane masu gaskiya ne, da kira ke samu kamar wannan. Idan dai kai dan Najeriya ne da kaji gaskiya tsakani da Allah, ko ma wanda yau ɗin nan su ne suka faɗi a wannan hukuncin da aka yi, su ne ba su samu nasara ba, su ma da kansu sun sani akan cewa an yi hukunci mai akan hanya. hanya akan kaida da gaskiya abu ne wanda samun ci gaba ne a Najeriya din ana zuwa da kadan da kadan dai muna tahiya abubuwa na canjawa da kaman tribunal din nan sai yayi shekara biyu wani lokaci har ya fi haka ba amma yaushe ne yanzu muka yi duka karan da aka shigar wajen ina tsammani wajen June ne ko aka shigar da wannan kara mai June July aka fara hearing har August shigar September gashi an ba da hukunci an ce za a je Supreme Court din da kyar zai iya wuce ko kaman wata biyu kafin dai karshe wannan shekara da alama za a iya kammala komai
gwamnati Atiku Bagu da Nakebi da halarci zaman kotun bai garibar matakin daukaka kara ba
zabin da yan Najeriya suka yi na shugaban kasa Muhammadu Buhari kotu mai kula da shari'a ta zabe ta ba da hukunci kuma duka alkalai sun tabbatar da cewa duk zargin da ake yi ba gaskiya bane sun tabbatar da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cancanci ya zabe kuma yan Najeriya da suka zabe shi lalle ne sun zabe shi kuma shine ya ci zabe muna ganin yadda aka tsaya awa tara aka ba da dalilai da hujjoji gaskiya wanda ya ce da dauka karan nan bai nuna kauna ga Najeriya ba
shi ma Simon Bakolalon na Filato na da ra'ayi daya da takwaran nasa na Kebi
wannan shari'a a matsayin na lawyer da kuma a matsayin na dan siyasa ba wanda bai ji dadin shi ba domin an karanta kusan awa tara muna zaune a nan ba wanda jiwa
kotun sauraron karar zaben karkashin Justice Muhammad Garba ta yanke hukuncin a yanayin da ba yawan mutane ba kamar yadda ya faru a zaben 2007 ba inda shi kansa shugaba Buhari da ma Atiku Abubakar ke kalubalantar marigayi shugaba Umaru Musa Yar'Adua na PDP a kotun karar zaben a lokacin da har yan sanda suka yi wa kotu zobe da karnuka da manyan bindigogi wannan dai a zahiri baya rasa nazaba da cewa an ga mulkin PDP an ga mulkin APC da koma dai yaya inda ba wata jam'iyya bace nan gaba ta samu ragama za a ci gaba da muhawara ne tsakanin manyan jam'iyyun biyu da suka yi mulki suka gurbana gaban kotun zabe da aka ba wani sabon abu da kan sa talakawa tururuwa zuwa Abuja don mara wani sashe baya in ka ɗebe masu yin dan shari'i a yanar gizo tun gabanin tafiya kotun Buba Galadima na PDP yace ba zai yanka wa kare ciyawa ba wajen jiran hukuncin kotun dan shari'ar ba za ta yi musu adalci ba
tun daga Laraba ake gane Juma'ar da take zuwa mu dai mun saba da wannan shi daga statement din da DSS suka bayar al'adar su ce idan ana kokari ai wani abin da ba daidai ba ko kuma suna zaton kila za ai wani abu da ba mutane ba za su karba ba sai su yi rigama da masallaci su jefa sanda akwai masu shirin yin kaza akwai masu shirin yin kaza daga nan zaka gane menene ake
wannan da ya nuna injiniya da ba kwa tunanin za ku samu abin da kuke so a gaban kotun nan
eh to daga inda waɗansu mu da muke da experience na rayuwa ba a irin shari'a na wannan daga 2003 zuwa yau
a takeice da injiniya yanzu jikin indin real PDP ba shi da kwari kenan kan wannan hukunci
ba ba zancen jami'ar PDP nake maka magana ba ina maka zancen Buba Galadima wanda yake da experience na harkar shari'a da kuma irin yadda hukuma in tana son ta yi murdiya kin kafin ta yi murdiyan za ta soma sawa waɗansu mutane bakin fenti wannan sani na ne na kai na ba na jam'iyyar PDP ba ne
sakataren walwala na APC Ibrahim Masari ya so yin gugar zana ga Buba Galadima
ni inda yake al'adar duniya ban taɓa yin Atiku ba ko ba zan yi Atiku ba amma dai babu dalilin da zai sa mutane irin masu kamfani wanda su duk wanda suka raba sai ya lalace sannan suke bari shi duk darajar ka duk mutuncin ka da yanda jama'a ke zanka idan suka rade ka to baka cin zabe ba sai an san baka
zabe Ibrahim Masari zaka kawo mana misali ko dai na wadanda kike cewa masu kan bari din
nan su Buba Galadima Buba Galadima da ya zauna yana tare da General Muhammadu Buhari takara aka yi sau uku bai ci zabe ba sai bai bashi sannan Allah ya jinke shi ci zabe tun daga 2003 2007 2011 Buba Galadima yake tare da mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya General Muhammadu Buhari ai ba ci zabe ba to sai da ya bar Buhari ne da yake Allah ya sa shi mai kan bari ne duk inda ka dora shi abun baya yin tasiri to sai da ya bai shi mai shi zabe ana jin girken magana
wannan kenan kan hukuncin kotu sai mu jira kotun koli da yardar Allah Mustafa Nasiru Batsari matso kusa da labarin yadda aka samu aka sai a zaben fidda gwanin zaben kananan hukumi na APC a jihar Niger
mutane biyu ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama a ciki har da yan sanda biyar lokacin zaben fidda gwani na neman mukamin kujerar shugabannin kananan hukumomin jihar Niger da jam'iyyar APC mai mulki ta gudanar a cikin mako makon jiya. Dattijan APC a jihar Niger Awaisu Giwakuta ya yi kiran da gwamnatin jihar Niger da ta gudanar da kwakwaran bincike akan kisan mutum guda tare da jikkata fararen hula da ma jami'an tsaro a garin Kuta.
Gwamnati ta nada committee mai zaman kanta su gano me ya faru ne, su wa suke da laifi.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da mutuwar mutane biyun a kananan hukumomin Rafi da kuma Shiroro tare da jikkata jami'an ta guda biyar din a yankin na karamar hukumar Shiroro. Kakakin 'yan sandan DSP Abubakar Dan Inna ya ce akwai mutane 25 da aka kama, ana tuhumar su da hannu wajen tayar da wannan rikici a lokacin zaben fidda gwanin.
Mutanen da hukumar yan sanda da ta kama kusan 25 ne.
Batun Kuta din nan akwai masu sargin kaman ko yan sanda ne masu suka yi harbi aka samu rasa rayukan nan, wani martani za ka?
Ina so in gaya mai cikin da guda akwai yan sanda ne masu an raunatar da su, an kai su asibiti ana treatin nasu. Dan abin da kasance daga baya ma yan sandan ma aka koma ana jifa ana abin nan. CGPO ma shi ya
to jam'iyyar APC ta ce zaben fidda gwanin ya yi kyau sai dan abin da ba a rasa ba, inji shugaban shiya ta Arewa wanda kuma ya yi magana a madadin APC Sharif Ibn Usman Adam.
Madama shi zabe ba a yin shi a gama shi haka baka samu korafi ba. Yau idan ni nayi nasara zabe ya min kyau, wanda kuma bai yi nasara ba zabe bai mishi kyau ba. Kuma muna nan muna dubawa domin mu binciko mu tabbatar da gaskiyan irin korurrufan da aka kawo.
Me ya faru a karamar hukumar Shiroro?
Ga binciken mu da ya gano rasarai da aka yi bayan an yi zabe ne an riga an gama irin mutane da suke fitowa su yi zanga-zanga kan wasu abubuwa, to tsakanin su da yan sanda ne wannan abin ya faru.
A yanzu dai APC ta sanya kwamitin sauraron korafe-korafe a cikin watan Nuwamba mai zuwa ne dai za a gudanar da zaben kananan hukumomi da kansilolin jihar Niger.
Allah ya kaimu Nuwambar, dan a shashi da gare ta nema za a yi zaben gwamnan Kogi da Bayelsa. Yanzu kuma sai babu ra'ayi.
Sunana Ayarima Suleiman Ibrahim, jagoran gamayyan kungiyoyin magoya bayan jam'iyyar APC masu bukata na musamman na kasa. Wani bai kare ma jam'iyyar APC duk da cewa mun samu nasara a kotun Tribuna. Matukar ana son a samu nasara 100% shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa ministoci har yanzu a kusa lokaci wani shugaban kasa Muhammadu Buhari zai iya tura sunan mutane masu bukata na musamman don a tabbatar musu da minista. Barace-barace da ake fa ba za a kawo ƙarshen shi ba in har ba sa mutane masu bukata na musamman a kunshin ministoci ba. Lalle har yanzu mutane masu bukata na musamman tamfar bayu muke.
Me ya hada hukuncin kotu da masu bukata ta musamman ko ministoci?
A'a, kai nasara ne ga jam'iyyar APC da ka sama har ƙasa. Har yanzu akwai kalubale akan shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma jam'iyyar APC kasancewa ba sa mutane masu bukata na musamman cikin wannan tsarin. Har yanzu abin kunya abin takeici, babu wani gwamnan da ya yi komishina na mutane masu bukata na musamman. Kuma ke tunanin cewa idan ana so a samu zaman lafiya 2023 ba wai rigima muke son mu ja a jam'iyya ba. Ke sa muke jan hankalin shugaban kasa Muhammadu Buhari idan ba yana son a ce 2023 jam'iyyar ta wargaje ba, to wajibi ne a sa mutane masu bukata na musamman shine za a tabbatar da cewa mu mutane ne masu ƴanci ba bayu ba.
Masu sauraro, duk da wannan ra'ayi ma na Yarima, muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma wakilin manajar Neja Mustapha Nasiru Batsari da ma sauran kafafen labaru kawayen muryar Amurka da kan sa wannan shirin. Ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A kwanan nan ne dai hukumomi a jihar Lagos suka kama wasu 'yan arewacin Najeriya kimanin 123 da suka fito daga jihar Jigawa da niyyar tirani a jihar ta Lagos. Shiga birnin Lagos ɗin ke da wuya, hukumomi suka kama su tare kuma da zargin watakila suna ɗauke ne da makamai. Ko da yake tuni rundunar 'yan sanda ta jihar Lagos ta sako mutanen, amma kuma tambaya da 'yan Najeriya ke yi shine ko me yasa 'yan arewacin Najeriya musamman matasa ke tururuwa zuwa kudancin kasar musamman ma dai Lagos domin cirani ko gudanar da ayyuka da akasarin su na karfi ne. Dr. Shaibu Aliyu malamin tarihi ne a Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria.
Shi dangantaka tsakanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya wani abu ne da yake kididdin tarihi tun kafin Turawa. Za ka samu akwai mu'amala ta cinikayya da sauran su wannan saba su ba wani abu ne sabuwa yanzu ba a hali ko za ce yanzu abin da yasa ya kawo haka saboda wani abu ne da yake an shata jihohi ko wani jiha da ce akwai kabilun da suke wannan jiha shine ne ake ganin a idan wannan sun tafi daga wannan waje sun tafi sun zama baki a wajen amma in ka kalli Lagos ita kanta ai za ka ce wani lokacin ma da aka yaki tsakanin Kosoko da Akintoye ai yawanci sojojin da suka yi yaki a lokacin nan Hausawa ne in arewacin kasar nan sannan in ka duba yawanci akwai kabilu da yawan gaske wanda in arewacin kasar ne wanda sun taimaka wajen gina al'ummar Yarbawa da sauransu musamman ka kona gari ake kiran shi Oyo tsakanin Obomosho da Oyo da Ibadan ai wannan garin Hausawa da Fulani da Kanuri su suka asasa wannan kasa kai ka wani abu ne da yake ba wani abu ne sabuwa amma ba wata al'umma da take rayuwa da zaka ce ita kadai ba ta da baki a cikin wannan kasan ba in ka duba ko arewacin kasar nan in ka je cikin garin Zaria zaka samu akwai Yarbawa da yawan gaske a bakin kasuwa ne sun kai shekara 400 ko shekara 500 in ka je Kano ai wannan ake sa yage yawancin su Yarbawa ne wanda su dukkan sun zama yan kasa da sauransu saboda wannan abu na mutanen arewa su je kudu ko kudu su je arewa ba wani abu ne da ake sabo a cikin tarihin wannan kasan ba amma a yanzu yan siyasa suka amfani da wannan dama domin su kawo baraka su kawo tashin hankali su gane cewa wata kabila dake zaune a wani waje su ne suke kawo fitina ko suke kawo rashin jituwa ko kuma suke autar da wayansu abuwa na ta'addanci a wannan kasa wannan gaskiya ba wannan babban kuskure ne
zaka dai wasu daga cikin sana'o'in da matasan ke yi a jihar ta Lagos sun hada da aikin acaba ko okada kamar da aka san shi anan a kasarin irin waɗannan matasa dai masu zuwa birnin na Lagos domin kwadugo ko cirani dai sun shaida mani cewar suna zuwa ne sabili da rashin aikin yi a jihohinsu wasu su ma dai sun bayyana cewa sun mallaki takardun karatu daga diploma zuwa takardar horar da malamai ta NCE amma kuma ba sa samun aikin yi a can ga dai yadda Malam Rabilu da ke sana'ar acaba ya shaida mani ganin yadda hukumar a jihar Lagos ke barazanar hana sana'a ta okada a birnin kamar da yadda suka shayi a can baya.
Lalle dole ne a shugabanni na state da dama ko gwamnoni su dau mataki matakin da za su dauka ko shine su ba ainihin indijin nasu mutanen su aikin yi domin a samu wannan masa
kama yan asalin jihar ta Jigawa da kuma sake su ya jawo cece kuce a tsakanin yan majalisa dokokin jihar Lagos inda suke kira ga hukumomi da su kara daukan matakai na hana baki shigowa jihar ta Lagos bisa abinda suke kira cunkoso da suke karawa birnin to sai dai kuma a ce Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo wani dan arewacin kasar da ke shiga da kuma fita a birnin Lagos ya bayyana kiran na yan majalisar da cewa rainin wayo ne kuma ba za su sabu ba wai bindiga a ruwa
a ra'ayina baban gida in ka lura su mutanen kudu an mai da mutanen arewa kaman ba a Najeriya muke ba kwanaki kasan jihar Lagos ta kama in arewa wajen su 200 na su rufe commissioner of police na kasar yace a sake shi amma har suna cewa me yasa za a sake su wai kasar su tana da matsala tana cikin wani hadari kuma baban gida barin falama wani magana in Najeriya kamar su malamin Kano suke cewa Najeriya da yace amma kowa ya san gidansu to shin mu ba yan Najeriya bane yan arewa har Allah ga gonin jihar Kano Lagos wai na cewa wai wai aka sake su suna cikin hadari saboda haka an ka lura ma baban gida kasan nan fa Malam Muhammadu Buhari wallahi sai ka tashi in kana so kasan nan ta hada wata zaman Najeriya kasa daya ya mu ake mana cin kashi
to sai dai a cewar masana tattalin arziki irin su Kasumu Garba Kurfi akwai bukatar gwamnatoci su kafa masana'antu irin na saka ko kuma masaka domin samar da aikin yi ga matasa
yanzu Lagos in ka kasa ta kishi 10 ina tabbatar ma kishi 8 ko zuwa 9 ba ruwansu da aikin gwamnati ko gwamnatin tarayya so abinda gwamnati ya kamata ta buɗe waɗannan kafofin ta taimaka yadda zai zamana an samu ma'aikata sun taso yanzu ka ɗauki ma'aikata ta saka ma'aikatun saka nan ƙasar sama da 50 sun mutu duk duniya babu ma'aikatar da ke ɗaukan ma'aikata ƙananan ma'aikata irin ma'aikatar saka so saboda haka irin waɗannan ma'aikatun shi ya kamata gwamnati ta mai da hankali saboda za ta ɗauki ma'aikata kuma za a san masa aiki
yanzu dai yayin da wasu al'ummar kudancin ƙasar ke korafi game da kwararan da 'yan arewacin Najeriya ke yi zuwa kudancin ƙasar a cewar masana tarihi irin su Dr. Sha'ibu Aliyu na ganin wannan ba sabon bane, kuma babu wanda zai iya hana irin wannan lamari aukuwa. Hasali ma masu irin waɗannan korafe-korafe ba san yadda tarihin zamantakewar al'ummar Najeriya yake bane.
To shi alal hakika tabbas akwai abubuwa za ka kalle shi ta fuska guda biyu. Eh, za mu kalla a ce akwai rashin aikin yi, amma koda da aikin yi zai wahalan gaske ka hana mutane su kwararu su tafi kudu ko kuma ɗan kudu su kwararu su zuwa arewa, domin harka ce ta sana'a ta kasuwanci da sauransu. Saka ba wata jiha da za ka ce wannan jihar ita kadai al'ummar jihar ne kadai za su rayu ba tare da ta samu baki da kansu jihar ba, ba zai ta iya ba. Kamar ma in ma ka ɗauka yanzu ba ma kadai Najeriya kadai ba, ko ka kuma ƙetaren kasashen Najeriya kamar Niger, Chad, Cameroon, za ka samu ɗan Najeriya da yawan gaske mu'amala ta kasuwanci ta kai su kuma yawan ayyuka. Haka nan ko za ka samu ɗan Cameroon da ɗan Chad da ɗan Niger da sauran ɗan Benin duk a nan ƙasar Najeriya. Saboda wannan wani abu ne da yake kar mu zo mu mai da shi wata abu da a ce a'a wani abu ne da yake dan me isa saboda rashin aikin yi ne in arewa za su tayi su kwararsa su kudu, wannan ba rashin aikin yi bane, a'a wata abu ne a mu'amala ce ta wadda ta dade ta maganar cinikayya ta sana'a da sauransu. Kuma mutane suna da dama a cikin ƙasa zamantakewa guda gaba kida suna da dama su tashi zai kowanne jiha su zauna su yi sana'o'insu. Idan muka fara wannan kowanne jiha ta ce okay za ta kori ainihin bakin da ke cikin jihanta za a zauna lafiya ba, din ba za ta bayuwa ka dauka cin Kaduna ta sai ta ku dukkan Yarbawa da ke cikin jihar Kaduna ba, ko kuma iyawan da ke zauna cikin jihar Kaduna ba, ko wani su kabilu da ba ɗan jihar ba sai za ta kore su saboda ainihin suna ganin ba su ɗan jihar bane. Wannan gaskiya ba karamin kuskure bane, ko da aiki ko ba rashin aiki ba zai taɓa yiwuwa ba ka samu al'umma ta zauna ba tare da sun tashi sun je wani waje domin su ga cewa inda su gudanar da sana'ar su ba yadda ya kamata.
To kana ga kaman akwai buƙatar gwamnati ta kwabawa shugabannin kudancin Najeriya da ke irin wannan gori ko kuma barazana.
Eh tabbas haƙƙi na gwamnatin tarayya, kuma akwai doka a cikin tsarin kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ga ɗan Najeriya ya tafi ko ina yake so ya gudanar da harkokin sana'arsa ko kuma ya yi kasuwancinsa ba tare da muguma ko kuma tozatawa ba. Wannan kundin tsarin mulkin Najeriya ba da wannan dama. Sai kaga wajibi ne ga gwamnatin tarayya ta tsawatar ga dukkan wani ɗan siyasa domin harka ce ta mutane suke so su amfani da siyasa domin samun wani goyon bayan siyasa ko kuma samun wani daukaka ko kuma abu, amma wannan gaskiya ba karamin kuskure bane. Ko da sana'a ko ba sana'a a cikin jihohin arewa da cikin kasar nan ba zai taɓa yiwuwa ka ga cewa mutane sun zauna ba tare da sun kwari zuwa kudu ba, domin a harka ta kasuwanci. Me yasa aka samu sabo a Lagos? Me yasa aka samu sabo a Lagos? Ina aka samu dukkan inda aka samu sabo? Ai ungoni ne na Hausawa a gege. Idan ka je akwai gari Efe, akwai Ede, akwai waɗannan na bayani ba, dukkan waɗannan gari ai garuwa ce da Hausawa suka asasa shi. To dan me za ka zo ranar ɗaya ka ce a wai za ka kwaso dukkan 'yan arewa da suke sana'a ka dawo da su? To idan su kuma jihohin arewa su ma suka ce to dukkan wani bai rabe ko wani iyawa da ke jigoyin su ya bar jihar, me zai faru kenan? Ta gana an samar da wata baraka ba kankani ba, wato wajibi ne gwamnatin tarayya ta jawo hankalin dukkan gwamnoni da 'yan siyasa da suke kokari su siyasantar da wannan harkoki domin kawo wani barakan da yake ba zai samar da ma mai ido ba, domin wannan abun zai samar da wata fitina ce wanda ba a san inda za su iya karewa ba.
Yanzu dai a yanda aka zura ido domin ganin matakan da shugabanni ko gwamnatoci jihohin arewacin Najeriya za su dauka na magance wannan matsala, akwai alamu da ke nuna cewa 'yan arewacin kasar musamman ma matasa za su ci gaba da tururuwa zuwa kudancin kasar musamman Lagos domin samun ayyukan yi da nufin inganta rayuwarsu da kuma na iyalansu. Babin ya jifin murai Amurka daga Lagos.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Waƙoƙi masu daɗi.